This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 22 ga watan Fabrairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da rundunar tsaron Najeriya ta gargadi wasu 'yan kasar da ke kira ga juyin mulki sakamakon tsananin rayuwa, masu fashin baki ko sun yi kashedi ne ga gwamnati kan halin da ake ciki. A kasar Ghana kuma ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan shirin shugaban kasar na yin garan bawul ga majalisar zartarwa wadda ta kai ga soma sauya wasu ministoci. Haka kuma muna nan tafi da shirin yanayi da muhalli. Amma kafin duka waɗannan, sai mun fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta ce ana ci gaba da wani sabon yunkuri na ganin an cimma matsayar tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar Hamas don dakatar da yakin da ake yi a Gaza na wani ɗan lokaci, tare da ganin an sako mutane 100 ko sama da haka da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. A yau Alhamis, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya shaida wa wakilin muryar Amurka na Gabas ta Tsakiya Brett Magog cewa gwamnati za ta faɗaɗa ikon da aka bawa masu shiga tsakani don kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su. Kalaman nasa na zuwa ne bayan zaman majalisar ministocin yakin Isra'ila da Benny Gantz da Prime Minister Benjamin Netanyahu, inda suka faɗa a yammacin ranar Laraba cewa ana ƙoƙarin ƙulla yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta. Wannan dai shi ne karo na farko da Isra'ila ta nuna sabon yunkurin tun bayan tattaunawar da aka yi a birnin Al-Qahira, wanda aka yi tsakanin jami'an Isra'ila da Amurka da Masar da Qatar mako guda da ya wuce, wacce ba ta kai ga gaci ba. Hukumomin tsaron teku sun ce a yau Alhamis sun samu rahotannin harin makami mai linzami a kan wani jirgin ruwan dakon kaya a mashigar tekun Aden. Hukumar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta Burtaniya ta ce an harba makamai masu linzami guda biyu a kan jirgin, lamarin da ya sanadiyar tashin gobara a cikinsa. Hukumar UKMTO ta kara da cewa dakarun haɗin gwiwa na mayar da martani game da lamarin, wanda ya faru kimanin kilomita 130 kudu maso gabashin tashar ruwa ta Aden na ƙasar Yemen. Wani kamfanin tsaron ruwa na Burtaniya mai suna Ambre ya bayyana jirgin a matsayin jirgin dakon kaya mai ɗauke da tutar ƙasar Palau, mallakin Burtaniya. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu a bainar jama'a a yau Alhamis, waɗanda aka samu da laifin kisan kai a wasu lamura daban-daban. Kotun ƙolin Taliban ta ce an zartar da hukuncin kisa ne ta hanyar harbin bindiga a wani filin wasan ƙwallon ƙafa a birnin Ghazni da ke kudu maso gabashin ƙasar. Da yawan masu shari'a da jami'an gwamnati da ma mazauna yankin ne suka shaida hukuncin kisar, amma babu wanda aka bari ya zo filin wasan da wayoyin salula ko kyamarori. Sanarwar da kotun ta fitar ta ce an gurfanar da mutanen biyu ne saboda an same su da laifin kashe mutum biyu ta hanyar daɓa musu wuƙa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta soki hukuncin a matsayin take haƙƙin ɗan Adam. Tana mai cewa ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa kuma dole ne a daina. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa dakarun Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuƙa 10 da makami mai linzami. Rundunar sojin sama ta Ukraine ta ce dakarun tsaron saman ƙasar sun lallata jirage marasa matuƙa guda 8 a yankunan Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhia da Kharkiv. Mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine ya faru ne a ranar 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. kuma yayin da ake shirin cika shekaru biyu ana yakin shugabannin rukunin kasashe bakwai na G7 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya za su gudanar da wani taro a ranar Asabar don tattaunawa kan goyon bayan ga Ukraine. Hakan na faruwa ne yayin da fadar White House take kira ga Majalisar Dokokin Amurka da ta amince da ƙarin tallafi ga Ukraine. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House Karine Jean-Pierre ta shaidawa manema labarai a ranar Laraba cewa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky shi ma zai shiga tattaunawar, kuma kungiyar za ta yi magana kan matakan da za a iya dauka tare domin ci gaba da dorawa Rasha alhakin yakin. Har ila yau Amurka na shirin gabatar da wani sabon takunkumi da za ta kakabawa kasar Rasha a gobe Juma'a saboda mamayar da ta yi wa Ukraine da kuma mutuwar dan adawar Rasha Alexei Navalny. Kasar Zimbabwe ta kaddamar da shirin rigakafin cutar shan inna na gaggawa bayan da jami'an kiwon lafiya suka tabbatar da bullar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kasar Zimbabwe na ɗaya daga cikin ƙasashe 11 a gabashi da kudancin Afirka waɗanda aka samu rahoton bullar cutar ta polio, lamarin da ya haifar da wannan gagarumin gangamin na rigakafi. Zimbabwe tare da haɗin gwiwar UNICEF da hukumar lafiya ta duniya da sauransu ne suka ɗauki nauyin wannan shiri.
Zahra Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. A Najeriya, hafsan sojojin tsaron kasar General Christopher Musa da ya gargadi ga 'yan kasar da ke kiran da a yi juyin mulkin soji sakamakon matsin rayuwa da ake fuskanta, inda kuma ya yi barazana na ɗaukar matakin doka kan masu wannan kiran. Wakilin mu Lamido Abubakar ya yi kuma na da ƙarin bayani.
Shugaban rundunar sojan Najeriya da ya yi wannan kiran ne a baya-bayan nan a hedikwatar runduna ta 6 da ke birnin Port Harcourt, yayin da yake jawabi ga rundunar sojan kasar a daidai lokacin da yake bude wasu manyan ayyukan raya kasa. General Christopher Musa ya ce masu fura wannan wutar rikici na cewa sojojin Najeriya su karbe mulki to su sauya tunani.
Whoever is making that call does not love Nigeria, and so want to make that very clear that the armed forces of Nigeria is here to protect democracy.
Yana cewa ne ina son shaida muku cewar duk wani mai wannan kiran makiyin Najeriya ne, bisa haka kuma sojojin Najeriya ba mu da wani muradi face mu kare martabar demokradiya a kasar, haka kuma muna son mulkin demokradiya, kuma a mulkin demokradiya mun fi samun ci gaba. Ina kira ga dukkanin masu ire-iren waɗannan kiraye-kiraye da su shiga taitayinsu, domin kuwa doka za ta yi aikin ta a kansu. Muna sanar da cewa Najeriya na fuskantar kalubale na matsin rayuwa da tattalin arzikin kasar. Muna son shaida muku cewa haka rayuwa take. Gwamnatin Najeriya dai na iya bakin kokarinta domin ganin cewa abubuwa sun koma daidai, kuma muna son tabbatar muku da cewa ai dama sai an sha wahala sannan ake shan daɗi. Ina tabbatar muku da cewar za mu samu nasara akan makiyanmu, kuma makiyanmu su ne makiyan Najeriya.
Everybody goes through trying period and
wani dan Najeriya yace,
I would have said that is his opinion, considering the office is occupied.
Wannan yana cewa ne sunana Mr. Dick Saroni, yace ni a gani na shugaban rundunar sojan Najeriya ya kamata ya kare martaba ta office din shi, domin cewa Najeriya dai lokacin mulkin shugaba Tinubu ba abinda aka tsinana, kuma kasar dai na cikin wani hali na mawuyaci. Gaskiya abubuwan da ke faruwa a Najeriya abin takaici ne. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum tuni suka fara tsokaci dangane da wannan batu. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Wannan kiraye-kiraye da ake yi da sakamakon matsi da tsanani da talauci da ake fuskanta a wannan ƙasa ta mu Najeriya ne. su wannan suke da madafan iko a hannunsu dole ne su fuskanci irin wannan yanayi kuma shine irin misalin abubuwan da suka faru a wasu kasashe wanda makwabtanmu ne wata kasar ma saboda kawai an ƙara kuɗin biredi ne lokaci ɗaya aka yi ta zanga-zanga har su mu a Najeriya yanzu abin da yake faruwa tsakani da Allah tura ta kai bango.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, to dangane da waɗannan kiraye-kirayen da 'yan Najeriya ke yi kuma Muhammad Hafiz Baballe ya tattauna da mai fashin baki kan lamuran siyasa da tattalin arziki Dr. Faruk Bibi Faruk.
To tasirin kiran su zai zama cewa a gane cewa mutane a matsa suke, mutane a cikin kunci suke. In ba mutane a cikin kunci suke ba ko a ina a duniya ba za su rinka neman a farar musu da demokradiya don a yi musu mulkin soja ba. Saboda kowanne dan adam yana son yanci. Abinda kawai yake sa ka hakura da yancin ka yunwa. To ana barin mutane a cikin yunwa ne. Kuma wannan maganar cewa ko daidai ne ko ba daidai bane a harkar demokradiya ba daidai bane. Harkar zaman duniya duk tsarin da zai zo da bashi da maslahar ci gaba. Sai a ajiye shi. Ai dama muna son demokradiya ne saboda babu tsarin da yake da ci gaba a cikin maslaha kamar na demokradiya.
To Dr. Taya za a warware waɗannan matsaloli a siyasance?
A siyasance a gaskiya ba ni da jin akwai ɗan siyasa a ƙasa a Najeriya yanzu da yake da wato mukullin buɗe wannan matsalar ba na ji akwai. Sai dai a ce kowa zai iya tafiya da irin nasa tsarin a kuma tsarin wasu watakila za a fi samun sassauci watakila za a fi samun wato inganci da tunani mai kyau da kuma wato sa kai a kan cewa sai an samu maslahar wannan matsalar. Amma matsala ce wacce na farko dai ta shiga cikin wato harkar Najeriya ta haka ake tafiya. Idan ƙasa tana watsar da abubuwan da take da shi nata. Sai dai wasu zo su kwasa su je su amfana da shi su rinka sayar mata. Tana kuma kuɗayin abubuwan wasu ɗin kuma kuɗayin nan sai an ɗauko kuɗi masu zan surutu na dala an same su. Sannan kuma ana wato rashawa ta fitar hankali. Wato gwamnati tana kashe kuɗaɗe da ba kai ba gindi. To a gaskiyar magana dole ne a ci gaba da wa'annan matsaloli. To haka in ba wani bane murna gashin baki aka daina ɓarna don ana jin tsoronsa. Sannan kuma ya iya tafiyar da mutane a maslahar da an san cewa gyara yake sanye aka yarda da shi. Aka rage matsalolin da na bambancin addini, bambancin kabila, bambancin bangare da sauransu. Aka haɗa kai aka ce a nufi alƙibla ɗaya.
Dakta, kana ganin kuwa 'yan siyasar Najeriya suna shiryawa kafin su nemi waɗannan mukamai kuwa? Domin sukan yi wa 'yan ƙasa alƙawarurruka da dama. Amma
kawai ake tunani ba babu aƙida, babu alƙibla. Wato ana tafiyar da siyasar Najeriya akan buƙatar mutane ne, akan buƙatar 'yan takara ma. Duk abin da zai shugaban ƙasa shi ne daidai, shi ne abin da zai ba ruwansa da ko me zai iya faruwa shi zai shugaban ƙasa. Ba tunanin cewa wai akwai buƙatar cewa jama'a. Wani ɗan siyasa ne a Najeriya ka taɓa ji ya je ya samu talaka a gona ya ce masa menene matsalarka idan mun yi za mu gyara maka ita. Abin da yake gaban ɗan siyasar Najeriya buƙatarsa ne zai samu mulki, me yasa zai samu mulki, zai ji daɗi, zai samu kuɗi, zai samu abin duniya yanda yake so. Ba tunanin cewa ita ƙasar aka fara kallo kafin ma a tsora buƙata kai.
Mai fashin baki kan lamuran siyasa da tattalin arziki a Najeriya Dr. Faruk Bibi Faruk a zantawarsa da Muhammad Hafiz Baballe. A ƙasar Ghana tun bayan da shugaban ƙasar ya sauya ministan kuɗin ƙasar bisa wani shiri na yin garan bawul kan majalisar zartarwar ƙasar. 'Yan ƙasar ke bayyana ra'ayoyi mabambanta. Ga wakilin mu Ridwan Abbas ɗauke da ƙarin bayani.
Al'umman ƙasar nan dai sun jima suna kiran gwamnati ta yi garan bawon ministocin ta cewar sun yi yawa fiya da kima amma ta ƙi. Sai yanzu ne ana saura wata goma kacal a yi babban zaɓen ƙasar ta ba da kai buri ya hau. Shin a yanzu garan bawon zai yi tasiri? Tambayar da na yi wa Mansur Abdulkadir kenan da sauran waɗanda na yi kira da su.
Wannan abin da shugaban ƙasa ya yi sai dai a kalla kawai da kyau ta zato ƙila wani abin ya fito ciki amma mu dai ba mu ga wani alama ba. Ai kamar ake cewa tusa bayan kashi lokacin da aka dinga kokawa ya canza ministoci shi ministan kuɗi wanda yake ya kawo dokoki wanda suka lalata tattalin arzikin kasa ya sa al'umma cikin wahalhalu yake yadda ya canza shi yanzu ma ba canza shi yayi ba ba fidda shi cikin gwamnatin ba suna ne da an canza shi daga wannan matsayin ministan kudi amma an kallura ai matsayin da ga shi ma yanzu yafi wancan na ministan kudi don har yau dai ministan kudi ma ka karkashin shi
ake sunana da Baba Sharif Ghana ta kai matsayi inda ba wani da zai ba Ghana rance junk state wato ba inda za ta shiga dalilin da aka koma IMF kenan tun lokacin ba ma ɗan hamayya ba ɗan majalisar jam'iyyar gwamnati masu rinjaye a majalisa cikin su 137 ne 99 suka fito suka ce gaban shugaban kasa ya sauke shi ya ƙi ji yau sauran wata 8 ko 10 a yi zaɓe ka sake shi ai kaga me aka yi
sunana Yusuf Abdullahi Kemaluddin ni ne constituency organizer na isaiwa batun reshuffle dai suna dai na an reshuffle in dai yau ka ce ka reshuffle shi wanda ake kuka ka cire shi wurin sai ka maida shi kuma gaba da matsayin da yake nan to ai gidan ji ai sai sa ba wani sakiya mu banga abin da yake za ka kawo sabo ba
sunana Muhammad Adil a gani na reshuffle da aka yi zai tasiri domin zama challenge ga waɗanda aka zaba su sababbin ministan da aka zaba za su so su nuna iya aiki ya so nan gaba in ma fatin ya sake ci za a sake appointing
Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla a gaida Ridwan Abbas kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba wato yanayi da muhalli
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da sake kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu ji ta bakin masana a Najeriya kan abubuwan da suka kamata a yi domin inganta hanyoyin samar da makamashi mai tsafta.
A yi kasafin kuɗi wanda zai ba da dama a yi haka din. Tsari na biyu a samar da masana.
Sai kuma yunkurin shawo kan kalubalolin da ke tattare da matsalolin sauyin yanayi.
To abu ne wanda ya kamata a ce an lura da shi, an kula da shi, ko kuma an gano shi.
Sunana Aisha Mu'azzu. Duk faɗin duniya a yau an karkata akalin samar da makamashi ga mai tsafta wanda masana suke bayani a game da irin alfanun da ke tattare da shi. Wanda baya ga inganta lafiyar muhalli da na al'umma baki ɗaya yana samar da sabbin hanyoyin kuɗaɗen shiga. Ta ci gaba da tattaunawa ta da Alhaji Lawal Yakubu Gada, babban sakataren cibiyar kare muhalli ta Africa Foundation for Environmental and Climate Change, ya fayyace dabarun da Najeriya za ta iya gunguma domin tabbatar da cewa ƙasar ta bi sauran ƙasashen duniya da suka ci gaba wajen samar da makamashi mai tsafta.
Hanyoyin da za a ɗauka dai na farko shine mu yi niyyar cewa mu ma mun kudurta wato abin da ake kira political will dole ne shugabanni domin safanin da gwamnatin tarayya kadai ke da ikon samar wa makamashi da ƙasa yanzu sabuwar doka wadda aka zarta shekara da ta wuce ya ba da gwamnoni da ma ƙananan hukumomi izinin cewa suna iya nemar wa kansu wuta wato kamar yanzu jihar Kano za ta iya samar ma kanta makamashin da take bukata a jihar Kano kadai sannan jihar Sokoto jihar Niger jihar Lagos to za su iya samar kansu to na farko a samu wannan niyya cewa idan aka yi niyya to kuma sai a yi tsari na yin haka din tsari na farko a yi kasafin kuɗi wanda zai ba da dama a yi haka din tsari na biyu a samar da masana waɗanda za su fito da waɗannan hanyoyin na ɗan lokaci kaɗan ne za a iya yi cikin lokaci kaɗan wato short term ne za a iya yi cikin lokaci na tsaka wato medium term sannan wani ƙudurori za a iya cimma a lokaci mai nisa wato long term to a fito da wannan tsari na matakan da za a doka sai an fada masana Allah ya sa muna da masanan a kasar Najeriya sosai waɗanda suka san wannan fanni na makamashi mai tsafta sannan kuma muna da kamar yadda ki fada muna da hasken rana fiye da kusan kowace ƙasa ma domin muna kusa da Sahara to hasken ranar da yake Najeriya musamman arewacin Najeriya ba kaɗan bane wani hasashe da masana suka yi kace kashi 10 cikin hasken ranar da muka yi aka yi amfani da shi zai ba Najeriya gaba ɗaya wuta saboda yanzu shi ne hanya mafi ci gaba so dalili na ƙarshe da yasa ba a shiga gaba-gaba yin wannan ba shi ne ɗan tsadar da suke da wurin farawa domin ne daga kamar sola tana da fanni uku akwai baturori da ake buƙata akwai panel solar panel sannan akwai inverter in ki hada waɗannan kuɗin sai ki ga sayan dan generator a kusa ko yanzu ki dauki kila KBA guda to KBA guda wannan generator da ake ce ma I pass my label kin ga bai wuce 30,000 ba ko zuwa 50,000 amma in zaki hada solar ta wani KBA sai ta kai 700,000 to wannan bambancin kuɗin ya sa mutane suna jin wuyar sayan irin wannan amma shi ko in mutum ya riga ya saya to babu zancen sayan mai kullun da kullun babu zancen wani sati-sati ko wata-wata.
Wannan kenan. To shi kuma shugaban majalisar sauyin yanayi ta Najeriya Dr. Salisu Dahiru a wata hirar da na yi da shi yayin kaddamar da wata haɗaka da ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya ta UNDP ya ci gaba da bayani a game da irin tagomashin da shirin ya ƙunsa wanda Najeriya za ta amfana da su.
Ta wannan hanya akan sami hanyoyi na gudanar da ayyukan raya ƙasa da taimakawa tattalin arziki sa'annan akwai kuma alkawari da Najeriya ta dauka a ƙarƙashin shi majalisar ɗinkin duniya akan maganar ɗimayen yanayi inda ta ce za ta rage iska da ke gurɓatar da muhalli ɗin nan daga yadda yake yanzu za ta iya rage shi da kaman kashi 20 daga cikin 100 daga yanzu zuwa 2030 to shi wannan aiki zai taimaka wa Najeriya ne domin ta sauke wannan alkawari da ta yi domin ta wannan hanyar za a samu kudade kuma waɗannan ayyukan da za a yi su tun daga gagarumin manya-manyan ayyuka ne to suna iya kawo rage waɗannan iska da ke jawo ɗumaman yanayi a Najeriya sa'annan kuma a cikin ayyukan nan da za a yi to kin ga mutane za su sami abin yi za a kuma samu hanyoyi na cigaba waɗanda wasu za su dogara ne da watakila wasu abubuwa da za su kawo ko saya da sayarwa ko kayan aiki waɗannan wurare da za a yi bayan haka kuma akwai cigaba da ake samu wurin sauya fasaha akan makamashi da muke amfani da shi kusan Najeriya yawanci lantarki yanzu kin san ko ana amfani da generator ne mai aiki da petrol ko kuma mai aiki da diesel to shi ta wannan hanyar ana iya samun hanyoyi na amfani da hasken rana ko kuma amfani da iskan gas amma ba wanda ke jawo ɗumaman yanayi ba domin shi wannan iskan gas da ake amfani da shi akwai wanda ake kira LPG liquefied petroleum gas akwai kuma CNG compressed natural gas duk waɗannan iskan gas ne na musamman wadda ko a yi amfani da su wurin dafa abinci ko ko a yi amfani da su a abubuwan sufuri ko kuma a yi amfani da su a manya-manyan masana'antu.
Madalla a nasa ɓangaren kuma Dr. Murtala Abubakar Gada babban jami'i a cibiyar jinsi da al'amuran sauyin yanayi na jami'ar Dan Fodiyo da ke Sokoto ya yi bayani ne a game da kafa sabon cibiyar al'amuran da suka shafi muhalli da jinsi musamman mata.
Duniya kusan yanzu inda ta tasamma gaba na abin da ya shafi matsalan muhalli da kuma yanayin jinsi abin da turanci ake ce ma gender ko menene zaki ga ana maganan menene matsalolin da environment take fuskanta especially issue na changing yanayi da taɓarɓarewar environment abin da suke ce ma environmental degradation issue na society family da dai sauran abubuwa da dama da suka shafi ainihin rayuwar al'umma gaba daya. Inda muka samu kanmu a nan yankin mu na arewacin Najeriya, dake iske abin da ya shafi mata, mafiya da yara, da su kansu mazan, da kuma irin abin da suke yi a cikin al'umma. To abu ne wanda ya kamata a ce an lura da shi, an kula da shi, ko kuma an gano shi domin a magance irin matsalolin da attattare da irin waɗannan abubuwan. Wannan yana cikin ɗaya daga cikin makasudin da yasa aka ƙirƙiro ita wannan center. Kusan za ta yi aiki ne na bincike, sannan kuma center ce ta koyarwa ga al'amuran da suka shafi muhalli da kuma jinsi. So ita center gaskiya yanzu ne ake ƙoƙarin a yi proposing abubuwan da ya kamata a ce center ta yi na kusa da kuma na nesa, domin magance ainihin matsalolin abubuwan da suka shafi muhalli da kuma jinsi.
Mai sauraro, iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin abokan aiki a nan muryar Amurka da kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu haɗu a shiri na gaba.
To a gaida Aisha Mu'azu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Isra'ila ta ce ana ci gaba da wani sabon yunkuri na ganin an cimma matsayar tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar Hamas don dakatar da yakin da ake yi a Gaza na wani ɗan lokaci, tare da ganin an sako mutane 100 ko sama da haka da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su. A yau Alhamis, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya shaida wakilin muryar Amurka na Gabas ta Tsakiya Brett Magog cewa gwamnati za ta faɗaɗa ikon da aka ba masu shiga tsakani don kubutar da mutanen da aka yi garkuwa da su. Wannan dai shine karo na farko da Isra'ila ta nuna sabon yunkurin tun bayan tattaunawar da aka yi a birnin Alkahira tsakanin jami'an Isra'ila da Amurka da Masar da Qatar mako guda da ya wuce, wacce bata kai ga gaci ba. Hukumomin tsaron teku sun ce a yau Alhamis sun samu rahotannin harin makami mai linzami kan wani jirgin ruwan dakon kaya a mashigar tekun Aden. Hukumar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta Burtaniya ta ce an harbo makamai masu linzami guda biyu kan jirgin, lamarin da ya sanadiyar tashin gobara a cikinsa. Wani kamfanin tsaron ruwa na Burtaniya mai suna Ambrich ya bayyana jirgin a matsayin jirgin dakon kaya mai ɗauke da tutar ƙasar Palau mallakin Burtaniya. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu a bainar jama'a a yau Alhamis, waɗanda aka samu da laifin kisan kai a wasu al'amura daban-daban. Kotun ƙolin Taliban ta ce an zartar da hukuncin kisa ne ta hanyar harbin bindiga a wani filin wasan ƙwallon ƙafa a birnin Ghazni da ke kudu maso gabashin ƙasar. Da yawan masu shari'a da jami'an gwamnati da ma mazauna yankin ne suka shaida hukuncin kisar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta soki hukuncin a matsayin take haƙƙin ɗan adam, tana mai cewa ya sabawa dokokin ƙasa da ƙasa kuma dole ne a daina. Rundunar sojin Ukraine ta faɗa a yau Alhamis cewa dakarun Rasha sun kai farmaki cikin dare da jirage marasa matuƙa 10 da makami mai linzami. Rundunar sojin ta ce ta lalata jirage marasa matuƙa guda 8 a yankunan Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhia da Kharkiv.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauki da wasu sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta shirya ta kuma ba da umarni, har ma da injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.